don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafa wa fadilatu ash-shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Wuhaybi at-Tamimi rahmatullahi alayh bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu a yau da ikon Allah za mu tashi a 6 ne a wannan littafi yau muna 29 ga watan Rabi'ul Awwal hijira shekara ta 1447 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke karantawa muna masa godiya akan ni'ima ta ruwan sama da yasa sati da ya gabata a cikin ruwa muka yi karatu yau ma a cikin ruwa muka bar gida muka zo nan ana ruwa aka yi sallah ana ruwa kuma ana karatu ana ruwa muna roƙon Allah ta'ala ya ba muna mai albarka Allahumma sayyiban nafi'an akwai tishi bayanan go a ina za mu tashi safa ashiro cikin karatu da muke na al-khilaf bainal ulama wato sabani ko kuma kara wa juna ilimi dake aukuwa tsakanin malamai asbabuhu sabubba dake sa a samu wannan kara wa juna ilimi ko sabanin fatawa wa mawqifuna min da kuma matsayin da muke dauka mu masu sauraro ko kuma daliban ilimi idan ya zama akwai al-khilaf bainal ulama musan dalilan da yake kawo shi sannan wani mataki mu ya dace mu dauka mafhum tayyib a wannan littafi malam ya kawo sabubba guda 7 da suke sa manya-manyan malamai tun daga zamanin sahabbai tabi'ai al-qurun al-mufaddala karnunnuka masu falala suke iya sabawa tsakanin sahabbai akwai sabani na ilimi ko kara wa juna ilimi da sahabbai suka yi akan matsaloli da dama wasu matsalolin ma suna da alaka da aqida yan halitta sallallahu alaihi wasallam shin ya ganshi ko bai ganshi ba ya ganshi da ido ne ko kuma ya ganshi da zuciyarsa musamman wannan matsala tsakanin nana Aisha radiyallahu anha da kuma mayurwa an ibn Abbas radiyallahu an tare da cewa tafiyar jumhur na kan fahimtar nana Aisha radiyallahu anha akwai tsakanin azabar kabari cewa idan mumini ya rasu ana masa azaban kabari wannan ma akwai kara wa juna ilimi tsakanin sa nan gaba insha Allah idan mun samu munasaba zamu kawo misalai to an samu irin wannan abinda masail ta ta'allaq bil aqaid wasu masail ta ta'allaq abinda ke da alaka da furu'a ko sallah ko alwala ko azumi duka waɗannan an samu amma abinda ke da muhimmanci shine a matsayin ka na musulmi ja ne ka bi sannan kuma wajibi mu koyi ladubban saba dubban kara wa juna ilimi akwai adab na wannan wanda shine babbar matsalar mu a Najeriya yanzu waɗannan labdubba sun yi matukar karanci al'amarin da sahabbai suka kara wa juna ilimi akai wani yana da gaggawan kamar tarko yake a ce dan uwansa ya faɗi wata magana tare da cewa abinda dan uwansa ya faɗa mai iyawa akwai sahabbai dake da wannan fahimta amma sai gaggawan kafurta shi ko abin da ya kama da wannan yasa idan ba a yi taka tsantsan ba sai hukuncin ya haukar harkan wanda suka rigaye shi dake da wannan fahimta din shine babban hatsarin biyo mu koyi ladubbanye na uku kuma mu zama mu hujja muke nema a duk magana da ta tabbata gare ka tafi karfin hujja sai ka dauke ta ka zama babban hujja abinda ke da madogara a Qur'ani bisa ga fahimtar magabata abinda yake da madogara a cikin ingantattun hadisai magabata suka yi ijma'i a kansa waɗannan su ne irin manyan kololuwa na hujja da ake buƙatan ka dogara gare su mafhum sabubba guda bakwai da malam ya kawo su ne sabubba da suka samu na shari'a ba na son rai ba. Yau kuma akwai sabubba za mu kawo misalansu a cikin karatu. Wannan yana maganan waɗanda suke da asali daga shari'a, ba irin na yanzu na son rai ko na jahilci ba. Shine cewa as-sababul awwal, dalili na farko. A wannan wurin ya ce akwai misalai guda biyu. Misali na farko shine muka yi karatu a kansa sati da ya gabata, wanda ya faru tsakanin sahabbai radiyallahu anhum da suka yi tafiya zuwa ga Sham. Hadisin da ke Bukhari 2729, wanda za su shiga gari aka ce akwai annoba, wasu suka ce a shiga, wasu suka ce a fito. Sai ya zama Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu bayanan da ya zo sai kawo hujja na hadisi ingantacce da ke Bukhari da na fada, hadisi na 2729, cewa fiyayyen halitta ya bayyana cewa idan annoba ta sauka a wuri, to wanda ke ciki kada ya fita, wanda kuma yake waje kada ya shiga cikinta. A nan da ya fada shi kenan sai saɓani ya ƙare, wanda yake bayyana mana duk inda aka yi saɓani ko ƙara wa juna ilimi, sai hujja ta zo ƙarara, ta tabbata a Ƙur'ani, ta tabbata a cikin ingantaccen hadisi, sai mu ce sami'ina wa ata'ana, ya zama kawai mu hujja mai ƙarfi muke nema. Imani ne kwatanta abu don Allah ne yake sa idan hujja ta bayyana da tafi wanda ke hannunka ƙarfi, ka ajiye taka mai rauni, ka ɗauki mai ƙarfi. Don daman addinin nan muna bauta masa ne, muna bauta wa Allah da shi ne ta yadda Allah yake so, ba ta yadda ranmu yake so ba. Komai addinin yana cikin tsari. Mafhum? Tayyib. Misali na biyu a cikin wannan babi shine babin da ke magana ayyakuna dalil lam yablig هذا المخالف الذي اخطا في الحكم, ya zama dalilin bai isa wajen wanda ya saba wa wannan nassin ba, shi bai sani ba. To ya bada misali ɗaya, misali na biyu. Malam yace misalun akhar, misali na gaba. Kana Ali ibn Abi Talib radiyallahu an wa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yarayan anna al-hamila idha mata anha zawjaha ta'tad bi atwal al-ajalayn من أربعة أشهر وأشر أو وضع الحمل, فإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وأشر لم تنتقض العدة عندهما وبقيت حتى تنقضي أربعة أشهر وأشر, فإذا انقضت أربعة أشهر وأشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل, لأن الله تعالى يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن, Suratu Talaq aya ta 4. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Wahaybi At-Tamimi rahmatullahi alayhi yace kana Ali ibn Abi Talib, sahabi Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda, wa Abdullah ibn Abbas, da Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma, su biyun nan wato da Ali da Ibn Abbas radiyallahu anhuma, yarayan suna ga أن الحامل للليمة من جونا بيو ودى تكير جونا بيو تكين وطا دي كو بيو كو أكو كو حبو كو بير كو شدى كو بقي كو تقوس كو وطا ترى كو ما وندي فانتا إذا مات أنها زوجها إذن الله يدو كرا يور مجنتا يرسو تعتد بأطول الأجلين سكا تكين إدى قدى بيو ذاتي ما في سووني tana da idda biyu. Akwai iddan wata hudu da kwana goma, akwai iddan juna biyu. Suka ce za ta duba wanne ne ya fi tsawo, sai ta yi wanda take longest idda, ba karamar ba a cikin guda biyu. Wannan ita ce fahimtar Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Saboda idan muka duba, ai idda biyu Allah ta'ala ya kira musu, ya kira walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara, kamar da yake Baqara aya ta 234, da kuma wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'una hamlahun, da yake cikin suratul talaq aya ta 4. Sai suka ce za ta duba wanne ne yake tsawo sai ta yi. Mafhum? Tayyib. Shine min arba'ati ashhurin wa ashara, na wata hudu da kwana goma shine wanda za a ce akalla kaman kwana 130 kaman in an kiyasta sai a ce kusan kwana 130 aw wadi alhamd ko kuma sauke abin da ke jikinta na juna biyu wato haihuwa shine haihuwa sai a ce sauke abin da ta dauka suka ce za ta duba wanne fi tsawo sai ta yi abin da suke nufi da tsawo a nan wurin misali idan aka ce mace na da cikin wata biyu sai mijinta ya rasu a nan tsakanin wata hudu da kwana goma da kuma haihuwanta wanne fi tsawo aihuwan ya fi tsawo to anan suka ce sai ta bari ta haihu saboda shi ya fi tsawo don ana tsammanin za ta yi kaman wata 7 gabanin ta haihu ko adadin da ya kama da haka sai suka ce za ta yi mafi tsawon ne idan kuma kaddara cikin wata 8 take da shi sai kuma mijinta ya rasu anan wanne fi tsawo anan kuma iddan ta fi tsawo wata 4 da kwana 10 don ana tsammanin mai cikin wata 8 a cikin wata 1 tana iya haihuwa to anan sai ta koma ta yi wata 4 da kwana 10 suka ce za ta yi atwalul ajalai wato mafi tsawon iddan za ta dauka a cikin guda biyu anan sun yi abin da ake cewa aljam'u bainahuma shine sun hada nassosi guda biyu na ainihin baqara aya ta 234 da suratul talaq aya ta 4 suka ce to aljam'u bainahuma yadda ake gwama tsakanin su shine tayi mafi tsawo mafhum tayyib fa idza wada'at alhaml idan ta haihu shine ta sauke abin da ke cikin ta qabla arba'ati ashhurin wa ashr gabanin ta yi wata 4 da kwana 10 nan sai haihuwa ta zo mata anan suka ce lan tantaqidil idda iddan ta bata kare ba inda kuma a wurin su wa baqiyat zata zauna hatta tanqadhiya har sai tayi 4 ashhur wa ashara tayi wata 4 da kwana 10 fa idan qadat idan kuma idan ka dauki fa idan qadat 4 ashhur wa ashara anan ka bayyana yasa rufuwa akai ya zama fa'idi kenan idan wata 4 da kwana 10 ya kare ko fa idan qadat 4 ashhur wa ashara idan ta kammala wata 4 da kwana 10 duka yana iya dauka in ita ta kammala to wata 4 da kwana 10 ko kuma in wata 4 da kwana 10 ya kare min qabli an tabu alhamd gabanin ta haifu baqiyat fi iddatiha anan za ta zauna a cikin iddanta ne mafhum idan ta wata 4 da kwana 10 amma bata haihu ba to a wurin su bata kammala takaba ba saboda a shari'a da shikan aure da rasuwar miji duka sunan su ta idda ne da larabci mu a Hausa akan ce idda shikan aure ta gaba kuma shine miji ya rasu amma a shari'a zaman da mace take ko shikanta aka yi ko kuma mijinta ne da su sunan sa idda wannan iddatul talaq wannan iddatul maut ko iddatul wafa shine a ce iddan shikan aure ko kuma iddan rasuwa amma dukkanin su idda ne mafhum tayyib da haka suka ce in tayi wata 4 da kwana 10 ko kuma gabanin ta yi wata 4 da kwana 10 sai ta haihu suka ce za ta zauna a cikin iddanta hatta tabu alhamla har sai ta haifi cikin nan bata kammala idda ba sai ta haifa li'anna Allah ta'ala yaqul domin Allah ta'ala yace wa ulatul ahmal ajaluhunna ay yad'an hamlahunna ma'abota juna biyu sune wa ulatul ahmal wanda suke da juna biyu ajaluhunna ajalin shikansu idan aka yi na aure ko kuma ajalin takabansu in miji ya rasu ayyadu'an hamlahunna shine su haifi abin da ke cikin su haifi abin da ke cikin su mafhum tayyib don haka wannan aya ta shafi wacce aka sake ta da wanda mijinta ya rasu wa yaqul Allah ta'ala ya kara cewa walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashara a cikin suratul baqara aya ta 234 Allah yace walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wadanda suke wafati a cikin ku wa yadharuna suke barin azwajan matan su na aure yatarabbasna bi anfusihinna matan nan za su zauna su yi jira da kawunansu arba'ata ashhurin wa ashra, wata hudu da kwana goma. Kaga in ka dauki wata in ta cika kwana 30, wata hudu ya zama kwana 120, in ka kara kwana goma ya zama kaman kwana 130. Mafhum? Tayyib, don haka ya zama kwana 130. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace wa bainal ayatayn, tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu, umumun wa khususun wajhiyun, tsakanin su kowace aya takan zama mo general akan yar uwata ta wata fiska, shine umumun wa khususun wajhiyun. Wato kowace aya idan ka kalle ta akwai bangaren da ta fi zama gamammiya akan yar uwata ta wani fiska. Wa tariqul jam' baina ma bainahuma umumun wa khususun wajhiyun. Sannan idan zaka yi aiki da duka ayoyi biyu, zaka kowace aya akwai fiskar da tafi yar uwata zama gamammiyar aya. Shine misalin da muka bayar a baya, idan mace tana da cikin wata biyu mijin ya rasu, to anan kaga atwalul ajalain, mafi tsawon takabanta shine sai ta haihu. Idan kuma tana da cikin wata 7 ko 8 mijinta ya rasu, anan mafi tsawon ajalinta shine wata 4 da kwana 10. Kaga ko ina akwai inda tafi yar uwarta zama mo general a hukunci, wato gamewa a hukunci. Mafhum? Tayyib. Don haka wa tariqul jam'u bainahuma umumun wa khususun wajhiyun ay yu'khadh bi hadhihi as-sura allati tajma'uhuma. Don haka abun da yafi yadda za a hada tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu na Baqara aya ta 234 da Talaq aya ta 4 shine a duba a fahimta su wanne ne yafi tsawo, sai a yi aiki da shi. Ya zama kenan an hada ayoyin an yi aiki da su. Don haka wata za ta yi aiki ne da takabar haihuwa dan yafi tsawo, wata za ta yi da takaba ne na wata 4 da kwana 10 dan yafi tsawo. Kaga kowace aya akwai inda ake aiki da ita. To wannan ita ce fahimtar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da Abdullah ibn Abbas radiyallahu an gamatar da mijinta yayi me ya rasu. Mafhum? Tayyib. Malam yace wala tariqa ila zalika illa ma salakahu Ali wa ibn Abbas radiyallahu anhuma. In dai da Qur'ani zahiri zaka yi aiki, babu wata mafita a cikin hukuncin, dole sai kai hukunci irin yadda Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma suka yi. In dai Qur'ani kadai ka rike, so dole sai dai kai wannan, saboda a ka'idar shari'a in an samu at-ta'aruf bainan nusus, wato kaman nassosi guda biyu ingantattu ya zama kaman suna cin karo da juna, tunda Qur'ani dukkaninsa gaskiya ne, so a ka'ida in aka samu wannan abu, na farko da ake shine al-jam'u bainahuma, shine mu duba ya za a yi dukkan waɗannan nasosi biyun a yi aiki da su ba tare da an ajiye ɗaya ba. Mafhum? Wannan shine matakin farko, jam'u bainahuma. Shi yasa malamai ke cewa al-jam'u aula min at-tarjih, al-jam'u aula min at-tarjih. Ka hada nasosi biyu ka yi aiki da su ya fi daraja akan ka rinjayar da ɗaya akan ɗaya, ka ce ba zan yi aiki da ɗayan ba. In akwai yadda za a yi duk ta biyu a yi aiki da su, ya fi inganci a kan rinjayarwa, saboda in nan ya gagara tukuna sai a zo tarjihi, sai a duba akwai alkauli ar-rajih, akwai alkaulul marjuh, sai a duba rajihi, a sake saukowa zuwa ga matakin an-nasikh wal mansukh, sai a duba wanne kuma ya soke dan uwansa. Idan ya zama babu jam'u bainakuma, ayar da aka sauke da yamma ta sauka da yamma tana soke ayar da ta sauka da safe, saboda an-nasakh tabbataccen abu ne a Qur'ani. Mafhum? Tayyib. Don haka malam yace in dai zaka duba Qur'ani ne a zahirinsa, babu wata hanya ingantacciya ta ilimi sai hanyar da Ali ibn Abi Talib da Ibn Abbas radiyallahu anhuma suka bi, bayan wannan baka da wani abu. Na'am. Yace walakinna sunna fawqa zalik, sai dai aka duba cikin sunna kuma, to akwai hujjar da yafi wannan inganci. na yadda su suka yi su ga fahimtar su da Qur'ani amma aka samu hadisi kuma sai kaga ya fito da hukuncin fiye da yadda su suka yi mafhum tayyib ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa faqad sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika ya tabbata daga manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi fi hadithi Subay'at al-Aslamiyya a cikin hadithin Subay'at al-Aslamiyya annaha cewa ita nafisat ba'da mauti zawjiha bi layalin ta haihu bayan rasuwar mai gidanta da ɗan darare wato ɗan kwanaki kaɗan fa adina laha rasulullah an tatazawwaj sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya bata izinin ta je ta aure ɗan kwanaki kaɗan hadisin yana Bukhari hadisi na 4909 mijin na rasuwa the few days ɗan kwanaki ne kaɗan layali kawai hadisin yace ɗan kwanaki kaɗan maybe ka kaddara kwana 5-7-8 sai ta haihu sai fiyayyen hallaci zaki yin aure babu damuwa ki riga kin fita daga me daga takaba kaga anan sai mu fahimcewa jam'u bainahuma da ibnu abbas da ali ibn abi talib Allah ya kara musu da suka yi akwai hujja da ta tabbata a sunna da tafi wannan karfi mafhum tayyib malan yace wa ma'ana zalika ma'anan wannan annana lalle mu na'khudhu bi ayati surati at-talaq za mu dauki wannan aya ce ta cikin surati at-talaq allati tusamma wacce ake kiranta suratan nisa as-sughra wato suratul nisa karama saboda suratul nisa biyu ne akwai babba suratul nisa ita ce sura ta nawa ta hudu daga cikin jerin gwanin surorin qur'ani daga sama wadda ta fara da ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha ita ce suratul nisa al-kubra ita kuma suratul talaq sai a ce suratul nisa as-sughra mafhum tayyib don haka wahiya umumu qawlihi ta'ala shine gamewan maganar da Allah yace wa ulatul ahmal ajaluhunna an yad'na hamlahunna mata ma'abota juna biyu kammala ajalin su na shikan aure ko taqaba shine su haihu kaga anan ba sai an yi jam'u bainahuma ba hadisin ya tabbata da cewa ana rinja yadda haihuwa ne akan wata hudu da kwana goma don haka abinda hadisin ke bayyanawa idan yau mace tana da juna biyu na wata daya sai mijinta ya rasu anan ba za ta yi idda da wata hudu da kwana goma ba har sai ta haihu in za ta shekara cikin ba haife shi ba to ba ta kammala idda ba sai ta haihu saboda wannan hadisi na ainihin Subay'atul Aslamiyya abinda yake tabbatarwa kenan وانا اعلم علم اليقين فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوهيبي التميمي رحمه الله عليه يتيني ان فني علمي نا يقيني انجي شي ان هذا الحديث للي wannan hadisi din لو بلغ علي وابن عباس داده يا اسا وجل سيدنا علي ده عبد الله بن عباس الله يقرا مسو يدا لا اخذ به قطعا da sun dauke shi sun bar waccar fatawarta su kai tse ko musu na sakan dai ba za su yi ba amma tunda ba su da hadisin a lokacin sai suka yi ijtihadi da ayoyi guda biyu na Qur'ani amma yace ina da yaqinin inda sun samu tabbacin wannan hadisi cewa ga hukuncin da fiyayyen halitta yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu kokonto kai tse za su yi aiki da abin da nasu ya karanta ولم يذهب الى رايهما da basu tafi zuwa ga fahimtar su ba in an ce ra'ayi a wannan wurin ina nufin fahimta ba wa irin ne yanzu na malam Bahaushe ba mutun yana ganin gaskiya ya juya mata baya ai magana ce ni ra'ayi na kenan mun shiga wani hali na tsananin fitina wannan fitinar ita ce a yanzu mutun zai rike ƙarya yaqinan ƙarya ne ayi magana ya ce ra'ayinsa ne har an mai da ƙarya ta zama ita ma ra'ayi ne da ake kwatanta ta da gaskiya wallahi mutanen ƙware ba su haka duk abin da muke idan gaskiya ta bayyana mu dauki gaskiya mu bar ƙarya. Wanda ya rike gaskiya baya nadama, wanda ya rike ƙarya yana nadama. Mu dai haƙƙinmu gaya muku, ko ku karɓa ko ku yi dariya, dariyarku takan zamkuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya. Gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya, ƙarya ne mai launi bakwai, ga fari da baƙi, ga rawaya, ga kore, ga kuma algashi, toka-toka da jasun garwaya. Ita gaskiya ƙwaya ɗaya ce, ba ta neman ado. Ƙarya ne ake mata ado, amma gaskiya ba ta neman ado. In za ka faɗi gaskiya, komai taka jama ka biya. Shi yasa ba a cewa gaskiyar mutum ta ƙare, amma zuki ta mallansa na iya ƙarewa, amma gaskiyarsa ba za ta ƙare ba. So a same ka kawai da gaskiya kake nema. In ka rike gaskiya ka tsira a kowane hali, mu rike gaskiya. Mafhum? Tayyib. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Na'am. السبب الثاني دليل نبيه كيسا أسامو الخلاف بين العلماء وتصاباني سكان مالمي من قمع دليل نفرقو دليل نفرقو شيني مالمي كفا ياي اجتهادي أكاد نسن دبي إسوغ ليشبا كاقا أنا مالما ما سحبيني علي بن أبي طالب دا ابن أباس رضي الله عنهما سن اجتهادي قبن باسو دا نسي نحديثي إنغان تتشي. Wannan yasa ijtihadin aka samu kuskure a cikin sa, cewa bai dace da abin da hadisi ingantacce ya faɗa ba. Amma duk da haka insha Allah ta'ala suna da lada guda. Duk ijtihadin da mutun yayi inda ya kai matsayin mujtahidin, inda giza ke tsaka mu a irin kasashen mu, da wanda ya kai ijtihadi da wanda bai kai ba kowa mujtahidi ne. Dalibin da gaba ɗaya shekarunsa tun daga haihuwa ba su wuce a ce yana makaranta iya koyon karatu ba, yanzu ya gamsar da kansa wai shi ma mujtahidi ne, har da kansa ya ce to in mun faɗa mun dace lada biyu, in mun yi kuskure lada ɗaya, a babin me? Wata ai ganganci ne, ai taran shi ne asalin taran araji da ka a irin wannan. Ita ce fata wadda fiyin halitta ya yi la'anta ga wanda suka yi suka kashe wani mutum, kamar da muka yi bayani a baya. Ba daidai ba ne in ba ka da ilimi. Matsalan ilimi ana binta da kappa-kappa ne, ana binta a hankali sai ilimin ya ƙoshe ka. Amma in bai ƙoshe ka ba, kar ka mai da kanka mujtahidi. Shi yasa in kana neman kubuta, kullum ka riƙa karanta fatawoyin malaman duniya, abinda suka bayar na fatawa. In ka karanta ka gam sai ka ga kai bayani, anan ka cire kanka a damuwa. Saboda duk time da kake fatawa, in fahimtar ka kake yi, shine maganar da Ibn al-Qayyim yake rahimahullah alamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin, shine ilmantar da masu yin signature a matsayin Allah. Duk lokacin da zaka yi fatawa, kaman abu ne da za a sa hannu, sai kace bari na wakilci Allah na sa hannu, sai kana signing on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala. Shine ilmantar da masu yin signing on behalf of Allah. Da Allah jama'ar maganar karama ce, zaka gane girman maganar cewa fa Allah zaka sa hannu ne ka wakilci Allah abinda kake yi. Shi yasa sau da dama yafi sauki duk wata matsala da kai fatawa, gara ka tunan mai malamai suka fada, kawai ka nemo manyan malaman duniya sun ce kaza ka huta. Ga fatawar Lajnatud Da'imah lil Buhuth al Ilmiyya, ga fatawa na Sheikh Islam rahimahullah, ga fatawa wai na Sheikh Ibn Uthaymeen, ga na Sheikh Bin Bas rahimahullah ta'ala, ga fatawoyi na Sheikh Saleh Fawzadin Fawzan, ga fatawoyi na Sheikh Abdurrahman Jibrain, ga fatawoyi na Darul Ifta Al-Misriya, ga fatawoyi na Darul Ifta Al-Kuwaitiyya, ga fatawoyi na Majma'ul Fiqh al-Islami, ga na Rabi'atul Alam al-Islami, ga fatawoyi na Majlisul Kibar al-Ulama. Ga sunan duka an buga su mujalladai, in ka tara sun fi mujalladai 500. Kawai ɗalibi ka neme su ka karanta ka fahimce su, duk abin da tambaya to ga abin da malamai suka ce ka huta, to kaga ka cire kanka a cikin hatsari na yin signing. Kawai yanzu ka ɗauko maganar malamai ne ka faɗa ka huta. Amma in baka daɗe kana bincike ba, kuma sai ya zama duk tambayar da aka yi sai ka ɗauko ijtihadin gaga, sai ka ce to ni ga abinda na fahimta. Kuma inda kaiwa kanka adalci har ga Allah baka kai kai fahimta a wannan matsalan ba addini. Matsala ce a ce sahabbai suna da fahimta, tabi'ai na da atba'u tabi'ina, kai baka karanta ba kuma ka faɗa fahimtar, kaiwa kanka adalci ba, kaiwa kanka adalci ba. Shi yasa da dama da matasa Allah ya musu albarka suke fatawa a karantarwa, wannan lokacin a bashtar da shi wajen karanta fatawoyin malamai. A cikin karanta iliminka zai karu, na biyu ka cire kanka a cikin jarrabawa da kuma halaka, na uku da ikon Allah idan kai mumarasa da wannan zai wahala a yi tambayar da baka ga sun amsa ta ba. Babu wata matsala da take zama ta fito a duniya malamai ba su yi magana a kanta ba, babu ita. Babu ita, in dai ta huto to insha Allah malamai sun yi magana a kanta. Mafu tayyib. Don haka as-sababu sani, za mu shiga dalili na biyu. Ay yakuna al-hadithu qad balagha ar-rajula walakinahu lam yasik binatilihi. Dalili na biyu zama hadithin ya riga ya iso wajen ar-rajula, wato shi malamin, sai dai walakinahu shi lam yasik binatilihi, bai aminta da wanda ya ruwaito hadisin ba, saboda ba dukkan wanda ya ruwaito hadisi ne ake karban hadisinsa ba. Akwai sharuɗa da sai mutum ya cika ake karban hadisinsa, kamar hadisi sahihi yana da sharuɗa guda nawa? Guda biyar. Me da me? Ittisalus sanad, adabt, ka ketare waye zai kara gwadawa, al'adala, mara wahu adil, tammal daftu, ittisalu sanad, ghairu mu'allil wala shaz. Yau su ne guda biyar. Na farko adali ya ruwaito shi, na biyu zama iya da tammal daftu, wato yana da memory mai ƙarfi na abin da ya haddace baya manta kuma baya rutsewa. Na uku ittisalu sanad, chain din narrators na hadithi din isnadin ya zama babu inda ya yanke. Na huɗu ya zama babu wata illa a cikinsa. Na biyar babu shuzuzi a cikinsa. Waɗannan su ne sharuɗa guda biyar na hadithi sahihi. Amma akwai hadithi hasan, bambancinsu ƙwaya ɗaya ne. Shine me? Shine khafiful dhabt. In ba a samu tammul dhabt ba aka samu khafiful dhabt, to ya zama hadithi hasan. Mafhum? Wannan iya nufin kowanne sahihul li dhatihi da kuma hasanun li dhatihi. Akan samu sahihul li ghairihi, akan samu kuma hasanun li ghairihi. Wanne ne sahihul li ghairihi? Asali hadithi hasanun ne li dhatihi, amma ya samu ƙarfi ta hanyoyi da dama sai daraja ta tashi daga hasanun li dhatihi ya koma sahihun li ghairihi. Sai hasanun li ghairihi asalinsa yana da illa, amma ya zo ta hanyoyi da dama da yuqawwi ba'daha ba'dan, dalilin wannan sai zama hasanun li ghairihi. Mafhum? Tayyib. Don haka dalili na biyu da ke sa malamai su ƙara wa juna ilimi shine ya zama malamin bai nutsu da wanda ya ruwaito hadisin cewa hadisin ingantacce ba ne. Akwai hadisin da wani zai ɗauka sahihi ne, wani wurinsa bai inganta ba, kuma ba da ra'ayi ko son rai ya yi ba, da ilimi ya yi. Malam ya ce Ibn Uthaymeen rahimahullah ke cewa wa ana wa ra'a annahu mukhalifun lima huwa aqwa min. Sai malamin iya ga wannan hadithin ya saba wani nassi da ya fi shi wannan hadithin inganci, imma nassin a hadithin ya zo, imma nassin a Qur'ani ya zo. Fa akhadha bima yarahu aqwa min, sai ɗauki dalilin da yake ga yafi ƙarfi. Yanzu akwai hadisai da dama da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yana da fahimtar sun inganta. In ka ɗauki bin Bas rahimahullah sai ya ga wani bai inganta ba, Ibn Uthaymeen rahimahullah yana ga wani bai inganta ba, tare da cewa a mafiya yawa asalin ingancin hadisi yana gabansu. amma kaman a fiqhul hadith ko kuma istinbadin ahkam a cikin nusus babu kokonto ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala wannan shi yake dauke da tuta shine faqihul umma indai wai istinbati ne a cikin nusus na qur'ani ko hadisi to hadith wala haraj amma har a cikin malaman hadisi din akwai wanda zaka ga suna an karar da Sheikh Muhammad Nasir ma tun yana raye da kansa zai kira sunan su yace a waje kaza na ce ya inganta sai dai sun ban hujjar da yanzu ina ga bai inganta ba akwai wanda kuma yake ga bai inganta ba daga baya inganta in ka duba ta hakikin koda silsilatul ahadith sahiha da irwa'ul ghalil duka sabin ta hakiki zaka ga akwai inda yake ishara na canja matsayarsa akan da yana ga ya inganta yanzu bai inganta ba ko da bai inganta ba yanzu yana ga ya inganta har ma wani lokaci mulahadar dalibansa ke masa irin su Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini rahimahullah ko kuma irin su Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid da makamantansu ko su Sheikh Zuhair rahimahumullah wa hafidhahumullahu ta'ala ga wanda suke raye so duka zaka ga hatta dalibansa da iya ankarar da shi so ala ayi halin akan samu sabani ko karawa juna ilimi na bambancin fatawa saboda rashin amincewa akan cewa hadithin nan ya inganta ko bai inganta ba mafhum tayyib malan yace wa nahnu nadribu masalan aidan za mu kara buga misali again laysa fi man ba'da as-sahabati walakin fi as-sahabati anfusihim shi ma wannan misalin ba wai na abin da ya faru bayan sahabbai sun wuce bane radiyallahu anhum a'a misali ne na sabani ko kara wa juna ilimi da ya faru a zamanin sahabbai a lokacin da wahayi ke sauka a wasu kuma abubuwan wahayin ya daina sauka don fiyayyen halitta ya rasu kuma suna raye mafhum tayyib misali fatimatu bintu qais radiyallahu anha akwai fatimatu yar qais Allah ya kara mata yadda talaqaha zawjuha mai gidanta ya sake ta akhira thalathat talikatin na karshen shika uku daman an yi shika daya an yi shika biyu to yanzu na karshen ukun nan sai sake ta an yi shika uku fa arsala ilaiha wakiluhu bi sha'iri nafaqatin laha muddat al'idda sai wakilinsa a auren ya aika mata da alkama ko sha'iri mafhum na zaban da za ta yi gwargwadon kammala iddanta muqaddara cewa illanta za ta yi al'ada uku ne sai aika mata da sha'iri gwargwadon abin da take bukata na tsawon wata uku walakin naha sakhidat ash-sha'ir wa abat an ta'khudahu sai dai ita sai ta yi fushi ranta ya ɓaci ta ki karɓan wannan sha'irin da aka kawo mata ko alkama ko abin da ya kama da haka tana ga yayi kadan kawai a turo min alkama haka kawai dan ya sake ni ai yayi kadan tana buƙatar a kawo mata wani abin da yafi wannan daraja na lokacin idda don a fahimtar ta responsibility ɗaukan nauyin idda a kansa yake so ya dace yayi abu ne na karamci ba kuma abin da yake akwai kasawa ba kawai yanzu mutum ne mace ko magiya za ta yi idda larura ya faru za ta yi idda a gida misali kawai sai ya dauki kwanan masara hudu ko biyar ya tura mata ba ko kwabo a kai za ta ci masaran ne ai ba zai yi ba mafhum tayyib fartafa ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaraha annabi fartafa su biyu tsakanin miji da mata sai suka daga matsalar zuwa ga annabi tsira da aminci sabbata a gare shi suka je bari su kai complain gare shi shine manzo Allah na kai mata sha'iri ta ki karba ta rena ta yi fushi ita kuma ni kuma manzo Allah ai bai mun azalci ba taya zai kai sha'iri zan yi ta ci har wata uku ko abin da ya kama da wannan fiyayyen halitta fa akhbaraha annabiyyu annahu la nafaqata laha wala sukuna sai manzo Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace aike babu ciyarwa a kanki kuma you are not entitled ko daga accommodation ne sai ya gaya mata wannan magana hadisin iya muslim ko hadisi na 1480 ko eh haka ne 1480 sai yace mata babu ciyarwa akan ki babu wajen zama me dalili wa zalika li annahu abanaha saboda wannan shika ne na almubana wato shika na uku shikan da babu komai a cikin sa so zaka matar da aka mata shika na uku ba na ɗaya ba ba na biyu ba na uku ne ba ta da haƙƙin accommodation wajen zama sannan ba ta da haƙƙin ciyarwa sai dai in tana da juna biyu to wannan dalilin juna biyu kuma dole a ciyar da ita saboda ɗan da ke jikinta ashe shi abin da ya ba wajibi bane kawai ihsani ne ita ko banta ta yi haƙƙinta ne sai an mata mafhum tayyib walmubana laysa laha nafaqa wala sukuna ala zawjiha illa an takuna hamilan ita wacce aka mata shika uku babu ciyarwa babu kuma matsuguni akan mijinta sai dai in tana da juna biyu liqaulihi ta'ala saboda maganar da Allah ta'ala yace wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yad'ana hamlahunna a cikin suratul talaq aya ta 6 Allah yace wa in kunna ulati hamlin idan kun kasance ma'abota na'am ma'abota juna biyu sai yace fa anfiqu alayhinna ku yi ta ciyarwa a kansu hatta yad'ana hamlahunna har sai sun haifi abin da ke jikinsu kaga anan wacce take da juna biyu ko da shika na uku ne wajibi ne a ciyar da ita a kula da ita har ta haihu in ta haihu kuma a ci gaba da daukan nauyinta don ta shayar da wannan yara ko kuma yarinyar da aka haifa duka wannan haƙƙi ne akan mai gida kuma uban ɗan da aka haifa shine zai ci gaba da shi wannan shine adalcin addini mafhum tayyib Umar radiyallahu anhu nahika anhu fadlan wa ilman sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda kai ka san ba kan wallasa bane a falala da ilimi kai ka san ba kan wallasa bane radiyallahu ko kana da kokonto akai khafiyat alayhi hadhihi sunnah wannan sunnah ta buye gare shi bai santa ba سيدنا عمر رضي الله عنه ده كنسا بيسنتا با فرى ان لها نفقا والسكنا شي yana da fahimtar ko da shika da uku ne za a bawo mace ciyarwa da kuma wajen zama ورد حديث فاطمه har ma ya taba kalubalantar hadisin Fatima bint Qais bi ihtimali annaha qad nasiyat iya da fahimtar ta samu mantuwa ko ta samu wahami ne bata kawo magana daidai ba saboda bai san hadisin ba radiyallahu an wannan yake kara bayyana mana duk ilimin mutum akwai abinda Allah yake iya boyewa gare shi duk ilimin sa duba dai kissa ta annabi Musa da Khidir ai ta ishe mu hujja kissar dan ta ishe mu hujja annabi ne daga cikin annabawan Allah in ka dauki littafin al-ilm na ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala akan masail na duniya fi yin halitta yakan cewa sahabban sa antum a'lamu bi umuri dunyakum sai yace wannan matsalar ta duniya ne kun fi ni sanin duniyar ku a cikin ku akwai ƴan duniya to sun bi sanin ta mafhum tayyib fa qala sayyidina umar Allah ya kara masa yadda yace anatruku qawla rabbina liqawli imra'atin la nadri أذكرت أم نسيت شن ذا مبر مغنر محل تشمو ني أكن مغنر وتم تأتكمو وند با ماذا تبت تاتنا كوتا منتا إنجيش رضي الله عنه وهذا معنى وأن ما ننسى أن أمير المؤمنين لليشو غبم من عمر الله يكارا مسيدا لم يطمئن إلى هذا الدليل شيبي سامون سوا أكن ونن دليل با شيسا مكتش أولن بابن kaga yana ga wannan hadisi din ya isa ga mutum amma shi mutumin bai nutsu da ingancin hadisin ba so shi sayyidina Umar nan ba bai san nassin bane sai dai bai da tabbacin cewa an faɗi magana a daidai wannan lokacin وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من التابعين يقع أيضا wannan abun kamar yadda ya faru ga sayyidina Umar ya samu kokonto akan ingancin hadisi yana iya faruwa da kowanne sahabi yana iya faruwa ga wadanda suke tabi'ai su samu irin wannan yaka aidal liman ba'dahum min atba'it tabi'in haka kuma yana iya faruwa ga wanda suke yan bayan su wanda suka biyo bayan tabi'ai wa hakaza ila yawmina hadha bal ila yawmil qiyamah bala yace ana iya samun wannan ga malami har a yau yace ba ma haka ba kai tazarci har gobe kiyama ana iya samun wannan babin wani ba wai bai dada hadisin bane bai nutsu da ingancin sa bane ai ko a yanzu ana samun wannan fatawoyin wani yace ni ina gaskiya hadisin nan bai inganta ba ko wani ya dauki kaulin malamin da yake ga ya inganta wani kuma ya dauki kaulin malamin da yake ga bai inganta ba in an yi shi akan ilimi da ikhlasi wannan ba matsala bane hatsarin shine a yi shi akan son rashi kawai mutum yana ga nassi ingantacce juya mar baya dauki san ransa aje aya ko wanda sun ce bai inganta ba ai ba kowace magana kuma ake waiwayawa akan la ba ana kallon magana ce ta ilimi wanda za su dauki isnadin hadisi su yi ta hakikin sa da ilimi su bayyana dalilin rashin ingancin sa ba wai da san rai kawai mutum ya ga abu ya saba rasa wannan hadisin fa laifi ne yadda ake wai laifi ne laɗifi ne hadisin ko Allah shi samu wani ya lafiya don haka wannan yana iya faruwa har gobe kiyama ay yakuna al-insanu ghayra wasiqin min sihhati ad-dalil mutun ya waye gari bai samu nutsuwar zuciya akan wannan hadisi ya inganta ba idan ba da son rai yayi ba yana ga gaskiya wannan hadisin bai inganta ba saboda akwai hujja da tafi karfin sa a gaskiya ta addini ba a zagin sa ba a aibata shi sai dai a ci gaba da bada ruwan hujja don ya gamsu tunda ya ce bai fahimci haka ba kuma bai gamsu da ingancinsa ba to kai haƙƙinka ba ka zage shi ko ka aibata shi ba abinda ke kanka shine kai ta bincike kana kawo hujjojin da zai tabbatar da maganar ta inganta wannan fa shine addini amma matsala shine ya tahawwala al-mawdu' ila shakhs sai a fara magana akan topic sai a bar topic sai koma kan shakhsiyya a zagi wane a ci mutuncin wane a aibata wane har ya zama ana hukunci akan zukatan mutane wanda fiyayyen halitta da kansa yace ni kaina Allah bai umarci na rika cin cikin mutane ba yana aiki da zahiri ne abinda mutum ya boye shi da Allah amma kai dan adam da zahirin mutum kake hukunci al-akhdhu bidh-dhahir fallahu yatawalla as-sara'ir kada aiki da zahiri abinda mutum ya boya zuciya baka da ilimi Allah shi yake jibintar sirrin kowa amma mu muna aiki da zahirin dan adam ne shi yasa in ka duba cikin kaifa nakhtalif shafi na 69 ya ka irin maganganu da yanzu ake yi daga matsala ta faru akan wani mawdu'i topic sai a bar topic sai a koma cin mutuncin juna sai amma bar magana ilimin gabaki daya wannan ba addini bane in mutum ya magana ka kalli qadiyyar da ya magana kai magana ta ilimi ba wai ka koma cin mutuncin sa ba haka ake addini ba har ina ka misali sai a ce fulanun mat fulanun kafir fulanun munafik fulanun munharif fulanun mata fa ila jahannama wa bi'sal masir yace wa qad tuqalu hadhihi al-kalima fi haqqi imamin azim aw da'iyatin sadiq nasibu wallahu hasibuhu sai kaga matasa yace suna commenting sai a ce wane kafiri ne wane mushriki ne wane munharif ne ya bar hanya wani ma cewa yake wane ya mutu zuwa ga jahannama zai tafi yace sai kaga ana faɗan wannan kalma a cikin wani babban malamin addini wanda duk duniya ta shaida malami ne amma matasa ɗaliban ilimi Allah ya musu albarka ya shirye su sai su dauki wannan manhajin a zagiwa ne a aibata wane sai zama an daina addini an koma yi wa mutane hisabi shi bai da aikin alheri ko ɗaya da zaka bayyana gashi nan yayi amma duk wanda ya aikin alheri sai ya zauna masa hisabi amma shi ba zai taɓa duba kansa ba kuma in ka ɗauki rayuwarsa babu abin sha'awa in yayi aure haƙƙin iyali baya iya bayarwa iyayen da suka haife shi suna Allah wadai da halinsa ƴaƴansa baya kulawa da su, amanan an bashi kuɗin masallaci sai ya sama da faɗi da shi, amma duk sai ya tara waɗannan laifuffuka sai hausa daga kallon wasu yana musu hisabi. Ba haka addini yake ba. Addini idan ya zo hisabi, ka damu da yi wa kanka hisabi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'maluna, cikin suratul hashr ayat 18. Sai ce wala takunu kal ladhina nasullaha fa ansahum anfusahum, a ayat 19. Wannan shine asalin kar ku zama irin jama'ar da suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su. Shine mutun ya zauna ya taya wasu hisabi bai tana shi zunuban da yake wa Allah. Shi yasa kullum a rayuwa ka damu da kanka ba wani ba. Kai ka damu da kurakuranka da kasawanka, amma kar ka damu da mai wani yake yi. Allah zai tambaye ka akan kanka ne, ba zai tambaye ka akan wani ba, amma kai kanka za a tambaye ka akan kanka. So wannan ya zama shine babban abun da ya dame ka, kanka Allah ya sa ka tsira gobe kiyama. To sai ka dage da wannan, yana da matukar muhimmanci mu rika shagaltuwa da kanmu. Ka zauna kai wa kanka hisabi, ka duba kasawarka, ka ga yaya za a yi ka ƙara improving nan gaba, ya za ka ƙara gyara kanka ka zama bawan Allah na kware. Kullum ka yi ƙoƙari, yau ɗinka tafi jiyanka, gobenka insha Allahu ta'ala tafi yau ɗinka inganci. To haka ne siffar bawan Allah na kware. Ba ana samun bawan Allah a yi wa mutane hisabi ba ne, ana samun sa ne akan yi wa kansa hisabi don ya gyara ayyukan kansa da kansa. Mafhum? طيب مالن يتي وكم راينا من اقوال لاهل العلم سوددا ما منا غني cikin maganganun ma abota ilimi فيها احاديث يرى بعض اهل العلم انها صحيحه ساشن ما abota ilimi naga wadannan hadisan ingantattu ne fayakhuduna biha sai su dauka su aiki da shi wayaraha al-akharuna da'ifa sauran kuma suna gabe inganta ba. Kamar yanzu misalin qadiyyar yin azumin nafila ranar al-asabar, kai tsaye wanda ke haramtarwa da kada a yi, sai dai a cikin abin da Allah ya farlanta. Mun sha magana akan wannan hadisi ko a lokacin da ya faɗi a Arfa, na yi magana mai tsawo ba sai na maimaita ba. Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yana ga hadisin ya inganta, Ibn Uthaymeen rahimahullah yana ga hadisin bai inganta ba. Yace ko ala taqdiri sihhatihi, ko da ya inganta ba zai hana mutum yin azumin kamar Arfa ko Ashura ko abin da ya kama da haka ba. So wannan duka zamani ɗaya suka yi, amma in ka zauna za ka ga kowa da irin abin da yake da shi na fahimta a cikin addini. Wannan misali kawai nake bayarwa, kuma akwai su da dama. Gaga akan hadisi ne guda ɗaya, amma su ga fahimtarsu shi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah shi ga fahimtarsa. Kuma a cikinsu dukka in ka duba babu wanda ya kalli ɗan'uwansa ya ce kai ka ɓata a hanya, kai lalatacce ne, kai mubtadi'i ne. Wallahi ba su yi. A cikin su ma mai ɗan tsananin magana shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya fi kausasawa, amma ba za ka taɓa ga alƙalabinsa ya ci mutuncin irin su Ibn Bas ko Ibn Uthaymeen rahimahullah ba. Sai ka ga akwai ƙaddarawa tare da su. Shine fa yake yaba Ibn Uthaymeen rahimahullah da cewa Allah ya yi wa Ibn Uthaymeen baiwa da sarrafa fiqhu kamar yadda Allah ya sauke wa Annabi Dawud fasahar sarrafa ƙarfe. Wannan misali ne. Sheikh Ibn Bas rahimahullah yana cewa ma tahta adimi sama'a alami bil hadith min akhina Albani rahimahullah, yace karkashin inuwar saman nan a zaton da muke babu wanda Allah ya baiwa da sanin ingancin hadithi kamar dan uwanmu Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah. Wannan duka misalai ne nasu. Gashi nan kuma masail da yawa suna sabawa. Za ka duba irin su Sheikh Sayyid Tantawi rahimahullah yana Sheikhul Azhar, za su saba da irin su Sheikh Ibn Bas rahimahullah. Za ka gan sun je taro a Saudiya ko karkashin lajina ko wani abu da ya kama da haka ko rabita, ka ga suna raha da juna, suna gaisawa da juna, suna kaddara juna, kaddarawa na hakika, suna kaddara juna. So ita matsala ta ilimi ba da gaugaiya ake magance ta ba, da ƙarfin hujja ake yi. إمام الشاطبي رحمه الله نتشوى لو كان الغلبة بالمجادلة برفع الصوت لكان الجحال أولى بالغلبة، لكن الغلبة بالحجة والبرهان وإن كان صوت منخفضا. يتشي ذلك حجة أتشنجايية نعلمي أنا يرنجاييني أي defeating أبوكين ديبيت da daukaka sauti da iya zagi da bakar magana. Yace da jahilai sun kada kowa a debate, sai yace amma ana yin nasara ne da karfin hujja da dalili, koda ko sautin kasa-kasa ake magana. Shi addini dukkanin sa dan hujja ne. Babban abu shine don Allah mu yi don Allah, don Allah abinda za mu yi mu yi don Allah. Kar mu rike wani abu da bai da dalili na addini, mu ce kar a ce mun bari mun kasa. Wallahi wannan ba daidai bane. Duk abin da ka rike ko gadan sa kai a gida, in dai bai da hujja aje shi ka dauki abu mai dalili. Wannan rayuwar duniya fa mu je mu tsaya gaba ga Allah gobe kiyama, ayyukan mu a zubar da su yafi komai hatsari. Kuma addinin nan ba mallakar mu bane, addinin na Allah ne. Kuma dole a bauta wa Allah ta yadda yake so, ba yadda ranmu yake so ba. Duk inda hujja ta bayyana ta fita ka, kar ka ji nauyi a ko'ina ka ce jiya na ce kaza, yau ga abin da ya bayyana ce kaza. Kuma kar ka zama cikin jama'a da suke cewa ni tunda Allah ya ni ban taɓa canja fatawa ba, to ai baka karatu kenan, ko baka bincike ko baka yi don Allah. Saboda hatta sahabbai sun canja fatawoyi, to kafi su ilimi ne ko tsoron Allah ko sanin ya kamata? Duk cikin wannan ba mu kai su ba. So da aka ya zama kullum a addininmu hujja muke nema mu yi. Duk inda hujja ta bayyana ajiye abin da ka dauka, da ka dauki hujja kawai ka ci gaba ka huta. Mafhum? Tayyib. Don haka malike cewa wa kam ra'ayna min aqwali li ahli al-ilm fiha ahadith yara ba'd ahli al-ilm annaha sahiha ya'khuduna biha wa yaraha al-akharuna da'ifa fala ya'khuduna biha. Wasu na ganin hadisi ya inganta su aiki da shi, wasu na ga hujjan bata inganta ba na hadisin su ajiye. Li'adamir wuthuq bi naqliha ad rasulillah, saboda ba su samu amincin cewa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya faɗi wannan magana ba. Ai inda ake samun sabani shine ba fa shi wanda ya saba maka cewa yayi ya yadda manzon Allah ya faɗa amma ba zai ba, a'a cewa yayi ban yadda da ya faɗa ba. So aikin da ke gabanka na farko ka gamsar da shi yayi aiki don Allah, ka tunatar da shi akan don Allah Allah yake nufi a wannan. Sannan na biyu ka bashi hujjojin cewa tabbas manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, shine aikin da ke gabanka. Ai ba daga attaura ya dauko hujjarsa ba, shi yana da fahimtar wannan bai inganta bane, sai ka bi shi a hankali, ka bashi hujjoji da su gamsar da shi. Allah ta'ala shi samu wani lafiya. As-sababu thalith, dalili na uku a cikin guda bakwai. Saura minti nawa lokacin ya mai? To sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala, za mu tashi akan dalili na uku a karatu na bakwai in Allah ya kai mu. Muna roƙon Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu, Allah ya musu rahama ya gafarta musu, ayyukanmu na ƙwarai Allah ya karɓa, inda muka kuskure Allah ya yafe mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana wa kulla man sabaqana bil iman, wadanda suke mazlumun a kasar Gaza Allah ya kubutar da su, wadanda suke mazlumun ko ina suke a duniya Allah ya kubutar da su. Muna roƙon Allah ta'ala ya rahama da jinƙai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu. Allah ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani, ayyukanmu na ƙwarai Allah ya karɓa, kurakurai Allah ya yafe mana, abubuwa da suka dame mu a ƙasarmu Najeriya Allah ta'ala ya magance mana. Allah ta'ala shi sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Sai kowa ya karanta kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم. آمين يا رب.